الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تؤثر إلهي. نظر رجل فجعلني بها في دائرة إنايتك ونفعت أنس ترفعني بها إلى سماء حفظك ورعايتك وعرفت نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفسة الذاكرين وفتنة الهس الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa
alaikum assalam wa rahmatullahi.
Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyar mu da kuma lahiran mu. Yau Alhamis 11 ga watan Ramadana, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina 1445 wanda yazo daidai da 21 ga watan uku miladiya 2024 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan. Allah subhanahu wata'ala muke roka da yi mana jagoranci kan karatun da zamu arama ya ja mana aya ta 177 wanda idan mai sauraro na tare da mu jiya mun fara karanta wannan ayan lokaci ya riske mu kuma jawabi koko bayani ya inde mu wanda aka fada sosai inda aka cikin da hukunce wanda zai amfani rayuwar mu gaba daya wanda hajjiyar muka fada za a danyi hakuri karatun ba na sauri bane muna san mu ba abin daki ta yadda daidai gurgudu mutum zai iya san abin da zai iya masa amfani duniyar sa da kuma lahira. Ayat tana farawa da kaman haka bayan a'udhu billahi minash shaitani rajim innama harrama alaykumul maytata wad-dama walamal khinziri wama uhilla bihi lighayrillah faman idtarra ghayra baghin wala 'adin fala ithma 'alayhi innallaha ghafurur rahim. Ma'anar ayat Allah subhanahu wa ta'ala yace innama harrama alaykumul maytata sani dai kadai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sani a shari'ance ya haramta wa mutane shine almaitata mataccen abu waddama da jini wala malikin ziri da naman aladi wama uhilla bihi li ghayrillah da abinda aka yanka shi don wani Allah. Amma duk da haka Allah subhanahu wataala yake faman idtarra ghayra baghin duk wanda lalura ta kama shi har bukatuwancin ɗaya daga cikin wayannan abubuwan da aka lissafa a baya ya taso wala adin ba kuma shishigi ba bagin zalunci adin wuce gona da iri da shishigi wala isma alai Allah subhanahu wataala yace wannan mutumin ba shi da zunubi innallaha ghafurur rahim lalle Allah subhanahu wataala mai gafara. Ajiya kusan wannan ayan ita kade muka yi ba ma kusan ba gaba na farko na ayan muka fara tattaunawa na alaikumul maitata mataccen abu menene mahanga na addinin musulunci menene hukuncen da yake rataye da wannan a mahanga na addinin musulunci ta yadda bayani har ya dauke mu har zuwa daidai inda mun kai kuma komandoro ga bagin to mun kai ba har inda zamu tashi kan
kai waddama
manyi waddama ko manyi waddama kaman ba mai wa jama'a
gaba da misalin anta da
waye a fassaran gaba ɗaya ne wannan in zan yi tunawa karatun mu ya tsaya ne wurin da aka ce masu sana'an mangyada wani abu ya fada a ciki ko bi bira mabruk bira ya fada a ciki aka ce mutum ba zai siyar ba sai ya gayawa customer cewa wannan biran fa ya ba wannan mangyadan ko manjan nan bira ya fada a ciki saboda haka amma an rede an zubda wasu malaman musulunci suka ce a'a sai ma ka nuna wa mutum biran a ciki ce ka gani ko to Allah ya fi mana Allah ya fi mana mun yi karatu kuma in zan iya tunawa akan saniya da ta mutu ko akuya da ta mutu wanda a dantsanta akwai nono ko aka ce za a iya tatsan nonon wasu malamai suka ce a'a ba za a iya tatsa ba ai ta mutu malaman da suka ce za a iya tatsa suka ce ai shi nono ana fidda shi ne tsakanin nama da jini saboda ke yanzu an riga an gama tacewa an riga an turo shi wannan rizabuwa nasa wannan hantsan ko waye ake cewa wannan inda nonon yake a hantsa ko haka Hausan ne bana sai ne kamar in na faɗa da naku Hausan ba zai zama daidai ba
ai na mai sunan
ya ku an kuka a rana mu zai yi ku kuka aro daga wurin mu baka gani ma babban layin da aka bi a ga suna a garin gaba daya sai aka ce layin zaria saboda gano cewa fa har yanzu mu muce goya ku har yanzu mu muce goya ku saboda haka Allah ya yi mana to wannan hantsa din aka ce ai an riga an taso an riga an gama tace nonon tsakanin nama da jini din ya riga ya zo wurin saboda haka wannan ba koda dabban ta mutu in mutum yaga zai iya tatsa zai iya tatsan kayansa muka yi karatu akan kaza da ta mutu akwai kwai a cikin ta yaya menene ma hangan musulunci kusan dai in zan yi tunowa wayannan sune abubuwa da muka tattauna akai wanda har dai lokaci ya riske mu sai muka kwana akai ci gaban karatun mu na yau shine zamu shiga waddama din da malam Shafi ya fara magana akai malam yace Allah subhanahu wataala yace waddama Allah subhanahu wataala ya haramta wa al'umma musulmai ta'ammuli da jini a yanka dabba mutum ya kwasa jinin ya sha shari'a musulunci ce ya hana ko a yanka dabba ko saniya ko rago ko koda ko dabban idi ne a tare jinin a je a daskarar da shi ko a tafasa shi a bashi wuta ko a zo a fara ci shari'a ba ce yin shi an gane wannan to menene hukuncin dabban layya da in an yanka sai a dangwalo jinin sai wasu rika shafawa a goshi ko ragon suna da idan an haifi yaro ko da dai mun kasar Hausa ba ma yi amma Larabawa suna yi addinin musulunci ya hana zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine idan an haifa ma mutum yaro ya kai kwana bakwai ranar suna aka yanka ragon sunan in aka yanka ragon sai a tara jinin idan aka tara jinin to wannan jinin sai a mulke a shashafe dukkanin jikin yaron da shi menene yasa wai suke haka wai aka shafe jikin yaro da wannan jinin gaba daya wai yaron zai taso ba tsoro kuma yana da karfi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo sai Allah ya ce ya gaya masa dukkanin al'ummarsa an soke wannan al'adar an soke saboda jini najasa ne an gane wannan Allah ya ce mana to menene hukunci ko kuma hangan musulunci akan abin da yake da alaka da jini in general a dunkulan shi mahangan musulunci yace abinda babu makawa ba za a iya samun kariya daga gare shi ba na jini a jikin nama to shari'a ta yi yafiya akan sa kamar misali mutum ne ya yanka rago aka fede shi har aka yayyanka naman to za ka ga a jikin naman kuma akwai dan ragowar jini haka ko to kuma ga shari'a ya ce an hana ta'ammuli da jini to aka ce wannan jinin dinla babu yadda za a iya raba tsoka da jini to an yafi maka menene dalili ko menene hujja hadisin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke cewa mun kasance idan an yi yanka a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kage ni ko mazala ma kenan idan dadi ya zo ana ci saboda haka mallam Aminu a shirya ba in dadin ya zo a yi nata an gane wannan yana da kyau mutane su fahimci wannan idan Allah ya hore maka a ci in Allah subhanahu wataala ya sa kudin bai zo ba kai tawakkali ka rike imanin ka
na'am
shine abin da tabi'a yake nuna maka manzo sallallahu alaihi wasallama in dama ya zo sai a yanka raguna da tsanaye a gina har ba shi bane wancan hadisin da Nana Aisha ma take kishi ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka kawai ba suna ba ba biki ba ba sai ya sa a yanka an aka yanka rago sai ya ce wannan cinyar akaimo mata kaza kawar mata ta ce Nana Khadija wanda ta rasu sai a dauka saboda cinya daya sai ce wannan cinya daya aje layi kaza layin jama'a akwai wata mata kawan mata na ne ita ma akai mata wannan cinya akwai kasare shine kafan gaba kafafun gaban ga guda biyu ne su ma sai ce a dauki daya akai mace kai kawan mata aminiyan mata na ne ita ma akai mata kaga dai a hankali hankali ragu ya fara karewa saboda kafa daya ya kare ko wannan dayan ma akai ma wannan matan nan kai ba ta kwana biyu ita ma ba ta duba mata na ba Nana Khadija ita ma akai mata ka tun dai ana yin haka wannan matan na Aisha tana daurewa wata rana an yi wani yanka yace a dauka a kitace a tsaya da Allah wai har yanzu Allah bai canza maka da matan da ta buna Nana Khadija nan bane yake Nana Aisha daga ta kin ga wannan matan nawa Nana Khadija ta yi imani da ni lokacin da mutane suka ce yin imani da ni ta bani dukiyarta lokacin da bani da dukiya kaman kai ne fa yanzu Malam Usman ka auri mace da take da kuɗi kaman naira biliyan 40 naira no biliyan ba naira 140 ba ba 40,000 ba biliyan 40 ana gama bikin nan kawai sai wannan matan gaba ɗaya ta dauko kuɗin gaba ɗaya sai sai to mai gida ga wannan kuɗin nawa ne yi yadda kake so da su duk yadda kake so kawai kai da su to haka fa Nana Khadija ta yi duka dukiyarta har da bayin ba ki bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kawai sai kalla wannan sai ce an yanta ka saboda Allah duka abunka kai ma an yanta ka saboda Allah kai ma an yanta ka saboda Allah wannan kudin asuwa abu kaza musulmai na bukatar shi wannan kudin asuwa abu kaza musulmai duka tace yi yadda kake so mai kai kaga manzon Allah ya mata kishiya to wai ma irin wannan matan za a mata malam yawwa malam sun yace kai ai ba to ina batun kishiya zai taso a wannan wurin dan Allah a kai tambaye zuciyarka dan Allah zaka ma wannan matan kishiya ita ce ba lokacin da aka fara bashi annabta ya ga mala'ika Jibril karo na farko wanda bai taba ganinsa ba wanda har mala'ikan ya matse shi yace har sai da gumi ya rika fito min ya sake shi yace me yi karatu yace ni ba na karatu ya ƙara kama shi ya ƙara matse shi ya matse shi har sau uku fa gumi yana fitowa a gare shi wani malami yake cewa da annabi Muhammadu ba annabi bane wannan matse shin da yayi da yaro gurguri ya mutu kuma ganin shi nan da yayi karo na farko a can saman dutse kaman gidan sama mai hawa 10 haka in ma bai fi ba nan ramin yake nan kofan yake ba nan yake kawai kai kadai ne a wurin kwana ɗaya kwana biyu ka sha kwana 30 fiye da 30 ba ka taɓa ganin kowa ba sai kai kaɗai a wurin kana bautanka kawai sai rana ɗaya sai ka ga wani halitta ya fito shi ba doki ba domin yana da fuskar mutum shi kuma ba doki ba ga shi da fuffute kamar tsuntsu kuma ya cika sama da ƙasa ya za ka yi ai idan da in yanzu ne yan mutum ya gani sai ya hauka shi wani malami ya ce hujja ne na cewa ma annabi Muhammadan annabi ne domin da ba annabi ba ne ganin shi na farko zai hauka shi ganin aljani a hauka shi ko ana ganin aljani shi na kake ji a kasar Hausa ana cewa wani ya yi gamu ko in ya yi gamu shi ne ya fito da daddare ya ga wata halitta wanda ba ya ganin kanta sai dai ga tsawo kawai iya ganin ta to manzon Allah bayan ya zai ce masa yi karatu da sunan ubangijinka da yake halitta shine wahayi na farko ikra bismi rabbikal ladhi khalaq aka saukar da wayannan ayoyi guda biyar nan farkon suratul alaq ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam to daga nan sai aka tsaya sai wannan mala'ikan sai kuma ya bace ba tafiya yayi ba kamar yadda kake ganin doki na tafiya ba naka ce a kaga lokacin da ya gangara kasa bacewa yayi kawai shu shikenan ka mazala sallallahu alaihi wasallama yayin shige yace ka wannan bautan an gama ce mazala sallallahu alaihi wasallama sai ya tattara kayan shi gaba daya sai ya dawo gida
ya bar wannan gogon
jikin shi yana rawa saboda ganin wannan mala'ika yana dawowa matan shi ta ganshi a cikin yanayin da ta saba wasu malamai suka ce amfanin kuma auren bazawara ke domin da budurwa ne lokacin da ka dawo kana zaman sai kana hakan nan cewa ya hauka shi dai wani nan a zo a daure mun shi dan ni ko Allah ya yafe mana Allah ya tace me ya faru sai ba tana bani ce na ga wani abu ne a cikin wannan kogo ga siffan shi ga yanayin halittar shi har ma ya rika matse ni yana cewa ne karatu na ga masa bana karatu ni ba na zuwa wata makaranta me yasa Allah bai yadda Annabi Muhammad ya shiga wata makaranta ba kafin a bashi annabta kada wani malami ya ce ai na koya maka sannan kada wayanda ba su da rabon yin imani ce a ai wani ne ya gaggaya masa abinda ke cikin littattafan farko sai Allah ya hana ba zai ko tarbiyyar nashi ba Allah sai bai yadda kowa yayi ba sai shi ko baban yin ana auren wata daya wata biyu Allah ya ce to kai baban ka gama aikin ka kaga a wata biyan an samu juna biyu ko angori in dai ba dan boko ba ka san da ka sai kun ci gaba da waye wayan boko idan sun yi aure yanzu sai suke ba maganar haihuwa sai an gama cin rayuwa an more honi ne ma kike cewa sai an gama honeymoon an gama menene dan boko ba zai fara tunanin haihuwa ba sai bayan auren shi da kamar shekara daya biyu to lokacin wai an gama cin amarci lokacin sai a fara neman haihuwa to Allah baya san wannan an baka aure kauce wajibinka domin baka da tabbacin zaka iya dadewa har zuwa shekara biyu da kake tunanin lokacin ne zaka fara neman auren mu a garinmu ba akwai wanda an daura auren shi daga Kano ya kai sama mata matan na nan na garin Kaduna amma iyayen suka ce za a dauro auren a can kuna garin ba ku saba irin wannan ba mutum yarinyar na nan an gwadan nan ne amma za a daura aure sai a ce aje gari kaza to irin wannan an je daura auren ba an ba daura akan hanyar su na dawowa an gwanye hadari ya mutu akan haka ko ta ci biyu akwai wanda su ma haka ya faru da su an daurawa wurin daga Abuja sun tsaya mahashi ya kwana a Abuja da shi da amarya sauran abokanan ango suka dawo a ranar shi kuma yana dawowa daga Abuja da shi da matan suka yi haɗari amma matan tana da rai shi kuma ya mutu so kai aure ka ce kai baka bukatar haihuwa sai ka ci amarci na shekara biyu sannan zaka fara neman haihuwa ustaz baka da tabbacin zaka rayu almuhim dai shi wannan mahaifi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana daura aurensa da wata biyu Allah subhanahu wataala ya bada juna biyu yana tare da ita kakan manzon Allah sai da Abu Talib kenan sai ya aiki baban zuwa garin Madina ya ce ya dauko masa ya kai da dino ya ko ya kai da dinar ne in ya kai da dinar sai ya karbo kudi kamar yadda yan nan garin ake yi a tura citta wane ya bi cittan a bashi kudin ya dawo da ita tun lokacin babu banki da za a yi transfer ban sani ban an gano bambancinmu yanzu da daɗin kai daga kai za ka tsaya karɓo kuɗin sannan ka dawo to haka mahaifin manzon Allah ya faru ya tafi da kayan hanyar zai dawo sai rashin lafiya ya kama shi sai ya rasu a garin Madina an gama ba haifi yaron ba shi manzon Allah an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana gama hidiman suna aka ɗauke shi aka ba wasu mata suka tafi da shi wani ƙauye ya zauna a ƙauyen nan wurin Halimatu Sadiya shekara biyu ta roƙa a ƙara mata ya zama shekara hudu aka bayan shekara hudu aka dawo da shi wurin maman shi ya zauna da maman shekara 2 sai ta maman sai ta rasu shekara 6 ke ai shine 4 na wurin nana wurin nana Halimatu Sa'diya 2 na wurin Yatiman Nasa kaga yana shekara 6 sai kakansa Abdul Muttalib sai ya karɓi rainan shi ma ya shekara 2 a wurin sa shi ma ya rasu shikenan sai wanda ya fi kowa talauci a cikin yayan Abdul Muttalib din gaban Sayyidina Hamza su wane ne su Sayyidina Abbas duka ba su iya daukan annaban ba sai wanda ya fi kowa rashin kuɗi a cikin su amma ya fi su arziki ba a gane ba an gane wannan ko sun fi shi kuɗi amma shi kuma ya fi su arziki domin su ba su iya daukan manzon Allah bayan rasuwan kakan sai shi da ya fi su arziki sun fi shi ne kuɗi shi kuma ya fi su sannan fa yana da yawan yara abin da zai ci
nema yake da
zai nema ya ma da sai an fita an yi haka an yi wahala amma duk da haka yace shi ya ji ya gani zai dauki Annabi Muhammad ya hada da yaran shi ya dauka ya hada da yaran shi Allah yace to wannan ya gama wannan ya gama daga wannan ranan to abin da za a ci wai ya gagara kuma Allah ya dauke shi kai sai da ya koma duk garin Makka babu mai shigo da kayan abinci kamar shi kai ne za ka dauka kamar yanzu da gwamnati take bada lafizi na wane ya shigo da abinci shi kai ba ni lokacin da Dangote bane kadai yake da lafiyar dan shigo da abinci to sai da wannan mutumin talaka bai zama haka saboda albarkan Annabi Muhammad shine har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake to ai wanda ya renene dama Allah ne addama ni rabbi fa sana ta'dibi ni Allah ne ya tarbiyance ni ya dure da komai nawa har zuwa girma na har zuwa annabta kai da ma aka bashi annabtan fa Allah bai tsale shi ba ma wanda aka rabbuka wa ma kala shine ma yake faɗa fa karatun da ya wuce kwakwalwar mutane har yanzu hadithin misali da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ne ne hadithin misali ko ne nake mutane fahimce shi na faɗa wannan ne saboda daliban ilimi da kuma wayanda ba ɗan dalika ba su ƙara nema da kansu su ƙara gani hadithin misali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yayi sati ɗaya kwana 10 yana azumi ba tare da yayi bude baki ba shine misali zarcewa da azumi kwana 3 kwana 5 sati 1 kwana 10 bai ci abinci ba wannan abin sai yana burge sahabbai cewa ka mu ma za mu gwada maza da yana cewa a suka matsa mai suka matsa su ma za su maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to bismillah kui suka yi kwana na daya lafiya lafiya ba ci abinci ba kwana na 2 ido ya fara wuki kwana na 3 duk sai da su haka
hajaran majaran
to za a je kwana na 4 shine sai aka ga wata na Shawwal watan karamar sallah sai aka ga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na so a ce ba ga watan na so shine manzon Allah sai ya fara fada yace an gaya muku ni irin ku ne wa ayyukum mithli wa ayyukum yazo ruwayan yazo daban-daban duk zan kawo maka su wa ayyukum mithli dai ruwaya yace wa ayyukum ka hayati inni lastu ka mithlukum inni lastu ka hayatikum duk ruwayan ne wane ne cikin ku inna inni lastu ka mithlukum haka manzon Allah ya faɗa yace ni da kuke gani ni ba irin ku bane inni lastu ka mithlukum inni lastu ka hay'atukum wa ayyukum ka hay'ati wacce ku wane ne ke da kira irin kira na ni din da kuke gani in ji manzon Allah
sallallahu alaihi
wasallam yace abitu inda rabbi yut'imuni wa yaskini ni ba ina kwana ne wurin ubangiji na shi yake ciyar da ni kuma yake shayar da ni koda kun ga ban ci abinci ba a zahiri to ainihin ina kwana ne wurin ubangiji na shi yake ciyar da ni yake shayar da ni wai dan Allah ina ne garin ubangijin ne da yake zuwa ya kwana kun ka gano annabin nan fa ba irin ka bane kai yanzu an ce ka nuna ma inda Allah yake sai ya zama maka wani yaki in kace sama sai Allah subhanahu wataala ya ce huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa Allahu fis samai wa fil ardi ilah ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو راضيهم ولا خمسة إلا هو سارسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كان فكما النبي يقول نبينا فانا ورم أبنجي بخاري يرويته وانا بخاري مسلم يرويته شكرا ما كأوك حديثي نيدا إيفي شئنا فانا ورم أبنجي شيكي شيدن يكي شايدن حري يزوانا حديثي سيديك سلام dan baraka ce ga wurin da ubangijin yake ba annabi yana zuwa wurin ko kamar yanzu ka ce a layin jama'a ne sai ka dauki tabar ma sai ka dadi ai Allah ya wuce wannan to kuma ya abin yake ne gashi annabin ya fada kuma ya ce yana zuwa ya kwana wurin ubangijin sa yana kwana wurin ubangijin ubangijin ke ciyar da shi yake shayar da shi dan Allah yanzu sai ka ce da kai da annabin nan da yake kamar kanka adalci wai kuma ce mutun ne kamar yanda kowa yake bayan a hadisin nan ma yace laisa inni lastu ka mithluku inni lastu yace inni lastu ka mithluku ni fa ba irin ku bane akwai dai bukatuwa in za a yi magana kan jinabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kara sa ladabi dan wa zai ce ai Allah yace kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid wannan babi ne na tawadu fa Allah ya faɗa wannan akan annabin nan cewa ka ga ya musu kul innama ana basharun mithlukum kuma kalma ta bashar tana nufi akan kila ne irin wannan ma'ana kamar yadda professor Ibrahim Ahmad Makari yake faɗa Allah ya saka musu dariri domin ni a wurinsa na fara jin wannan karatu yace kalman bashar tana nufin wannan surar ne haka structure din shi ake nufi fa idza sawaituhu wa nafakha inni khaliqun basharan min salsalin min khamadin masnun za a suranta shi irin wannan sura kai akan wuya ba wai kan annabi zai zamanto yana ciki ba hannu ya zamanto yana wurin kafa da zamanto tana kai aka ce inda binya naku yake haka shi ma binyan sa yake amma kowa ya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda yake gani ta gaban sa haka yake gani ta bayan sa ba tare da ya waiga ba kai zaka iya ganin bayan ka ba tare da ka waiga ba yana daga nan garin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ganin lahira ba wai America ba fa yana nan garin Madina yana ganin lahira dan Allah idan nan irin namu ne kuwa ba irin nan
ko gidan ka za ka gani daga nan
ko
cikin gidan ka dakin
ka to ka gani ba wai yace daga nan za ka ga dakin ka yanzu ba dan mun baro dakunan mu ba za ka ga abin da ke cikin dakin ka matan ka abin da ke za ka gani yanzu ba za ka gani kuma wani irin mutum ne wanda ya tsinsa ruwa zai rika fitowa kaman famfo kai ka gwada ba dan Allah iri ɗaya ne kenan zai zama wani mutum ne in yayi bawali za a iya sha a ji daɗi ma yake yi ba zarni ba daɗin ma ya fi kowane abu ɗanɗano mai zaƙi sannan kuma bayan an sha ba ya ce shi kenan ba ciwon ciki sannan baki ba maganan wuta ta kona ci dan Allah wani iri ɗaya ne wannan ayi kawo mazana sallallahu alaihi wasallama a cire jini a jikinsa kaman da wasu kace mataccen jini ba kenan to amma da yake annabi ne ba za ka ce haka ba shi komai nashi mai tsarki ne komai nashi mai tsarki ne baga wannan shine rikiman tsarkin manini ba ko manini da tsarki ko manini da tsarki ba baga malamai sun rudi akan wannan wurin ba domin shi manini zai taba kayan sa amma zai yi sallah da shi haka sai dai a kankare haka an gani ko ko da dai akwai hadisin da yazo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wanke wurin har ana ganin
gurbi
gurbi leman warkewa leman alama wankewa amma ga hadisin ya zo ana kankarewa da hannu iri dai ne haka masa kawo sallallahu alaihi wasallama yace aje a samu wuri mai kyau takalla kalman dai a samu wuri mai kyau a jirne shi wannan bawalan da ya tafi in kuna haka yake to wuri sai ya kurde shi kawai ya shanye jinin ba ya dawo mazala ya ga yayi sauran dawowa yace a nan ka yi sauran dawowa an birne shi yace eh mazala mun san haka mu wuri mai kyau yace a ga yamin ne ga yamin yace eh mazala sallallahu alaihi wasallam in na je zan birne ka dumana haka sai daga kasa ta dare tana so ta hadi shi ne yace ni ma na biki shi ne na hadi sai manzon Allah ya faɗa magana mai ƙarfi a wurin yace ka iya yace eh yace to mutane sun shiga uku a hannunka kai ma zaka shiga uku a hannun mutane domin ba za ka taba ganin an yi wani abu ba daidai ba bakin kai shi ba sai kuma ka san mutane ba sa san haka ai abinda ba daidai ba kai magana to wani sai ya tsane ka to mazala yace kai to ba za ka taba ganin wani abu ba daidai ba kai shi sai ka yi magana sannan kuma ka saman makanka tsari daga shiga gidan wuta to ma jinin annabi na jinka wuta ta kola ta ta ina wai ta ina kana ganin ukasha ko ukasha ina ce ukasha ne lokacin da wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekaru ya ja shi ana wuraren shekara 60 din nan 62 manzon sallallahu alaihi wasallama wata rana ya fito sai ya tsaya a gaban sahabbansa gaba daya sai ya ce ma sahabban duk wanda ya san akwai wani zalunci ko haƙƙi na wani a kansa to ya mayar fa kafin tashin kiyama domin in tashin kiyama ya zo akwai haƙƙin wani a kanka to akwai damu sai manzon Allah ya nuna to shi ma da yake tsaye a gaban su duk wanda ya sani cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba yi masa abin da ba daidai ba duka ne ko taka shi ne ko manzon Allah ko bulala to yazo ya rama maka ranar lahira kallai ne manzon Allah ya ce da girman annabi kowa ya shiru sai kuka ake sai wanda gaskin sahabbai kawai sai ya daga hannu kowa ya kalle shi dan lafiya ya ce ranar nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka zo daga bulala ka duka abin hawanka sai ka same ni to tunda yau kai ne ka ce in akwai irin wannan a faɗa to yau dai manzon Allah na faɗa sallallahu alaihi wasallam ya ce a dauko bulala na irin bulalan da ake dukan doki ba manzala ya ce a je a dauko aka dauko bulalan da manzon Allah yake amfani da shi manzon Allah ya bashi yace karama ya kara kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah ai ni ranan babu riga a jikina kai kuma yanzu akwai riga a jikina sahabbai sai kuka suke suna kuka same haka ya ce manzon Allah ya faɗi manzon Allah ya ce ku tare shi manzon Allah ya ce riga shi ya Allah manzala ya ce rigar shi ya ce kuwa kasha rama kasha ya daga bulalan sai kawai kasha ya fita bulalan kawai sai ya runguma manzan Allah da ya rungu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ni awa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dukiya manzon Allah ko ya fadayi ne cewa ka taba fada cewa duk wanda fatanka fatan jikinka ya taba fatan shi ba shi ba wuta har abada shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne gaban da wata dama da jikina zai iya taba jikinka ko ya manne da jikinka ko ta irin wanda yake Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba komai ka sha abinda kake fata Allah ya maka
Allahu
to ya tunaninka wane ne a yanzu yake da irin wannan dama da za a ce in an taba shi za a shiga aljanna da har wani zai iya wanda wasu kwatanta kan shi da annabi Muhammadu
sallallahu
alaihi wasallam muna faɗan wannan saboda mutane su sani cewa akwai haɗari akwai haɗari Allah zai yafe
mu
Allah zai yafe mu
amin
wannan kuma ba yana nufin in ka ji wani ya fada irin wannan ka kafirta shi ka ce mai dan wuta ne ko wani abu kamar sun haka ba ruwanka amma kai dai ka rufa kanka asiri ko kana wani kungiya ne ka rufa kanka asiri ka kiyaye lafazin irin waɗannan da kike rubuta akwai nadama akwai nadama Allah mun tuba Allah ta yafe
amin
yan uwa muna karatu kan abin da yake da alaka da jini shi ne ya dauke mu har muka shiga cikin wannan babi to malaman musulunci sun ce jini a mahanga ta addinin musulunci yana da hukunci guda biyu abinda ba za a iya tsira ta gare shi ba abinda ba za ka iya kuce masa ba to shikenan an yafe maka mun faɗa wannan shine kamar nama mutum ya yanka nama dole a jiki zai ga jini ko da ya wanke da ruwa amma dai za a ga jini ko mu dai namu haka yake yi ko nan ba haka bane nan ma haka ne an wanke za a gani dai ya fito jinin sai aka ce to shikenan an yafe wasu ka ce a tilla Allah subhanahu wataala ya ce an haramta jini to an haramta hadisin nan shine ya ja mu hadisin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke cewa akan yi yanka a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zo ana dafa naman a ga jini yana tasowa ma a saman tukunyar kuma an gama dafawa a tsane a ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba cewa haramun an gane wannan kenan abinda ba za a iya kubce masa ba in jinin ya shiga cikin an dafa to wannan ba komai akan amma abinda za a iya tsere tun masa daga jinin to shi ba shi halatta mutum ya tsigo jini kuma yana ci shi yasa shari'a musulunci ta ce idan jini ya taba rigarka wanda ba shi da yawa an yafe maka wanda amma duk jinin da ya kai fadan kwabu ko kwandala muke cewa ko kafan jaki ko alfadari kafarsa ta gaba za ka ga wani wuri ya kode ya tide ko kafan afiya ma za ka ga wasu afiyoyin suna da irin wannan daidai wurin da suke durkusawa za ka ga wurin ya kode ko ya ake cewa ya tide to duk jinin da bai wuce girman wannan abun ba an yafe maka za ka iya yin sallah da shi har kafin ka cire rigar ka wanke amma duk jinin da ya wuce haka to ba za a iya yin sallah da wannan kayan ba ko wani abu makamancin haka to shine wannan malami suke magana akai har ma Allah subhanahu wataala ya kara saukar da wata aya wacce ke magana kan irin wannan hukuncin wanda Allah subhanahu wataala yake cewa qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna daman ma illa an yakuna maytatan aw daman masughan aw lahma khinzirin fa innahu rizq hazwa kashin aya ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace ka gayawa al'umanka cewa kai baka ga wani hukunci a cikin abin da Allah ya saukar maka ba na abubuwan da aka haramta na daga ababenci sai dai abin da yake da alaka da maita mataccen abu audaman masuhan koko jinin da aka zubar da shi aka yanka shi aka yanka dabban jinin yake zuba ko aka halatta wannan dabban zuwa ga wani gunji ko wani dodo ko wani mutum wanda mutane suke bauta masa to shine zai zama haramu har zuwa ƙarshen aya yayin mahallin shahid din shine wannan aya ita ma ta ƙara maimaitawa cewa mataccen abu baya halatta a ci shi ko ko jin dabban da aka yanka ta dan wani abu ba Allah ba ko aka kira sunan wani abu ba Allah ba to wannan dabban baya halatta a ci shi a ci ko ko jinin da ya zuba lokacin da aka yanka wannan dabban to ita ma ba ta halatta a ci shi din Allah subhanahu wataala ya yafe mana mana yace wannan shine asalin abin da shari'ar musulunci ta yi magana akai a baya mun yi magana akan abin da yake da alaka da hanta da saifa da wungu ko ba haka ba aka ce su wayennan sun fita daga cikin wannan sai shari'ar musulunci ta ce to shikenan menene hukuncin irin wayennan manya-manyan kifayen da ake kamowa a ruwa za ka ga idan an yanka su kuma ga jini kananan kifaye za ka babu jini a cikin su sai idan kifi ya fara girma haka ko shi ne zaka fara ganin in an yanka shi za ka ga jini a jikin sa to amma irin manya-manyan kifayen nan wanda za ka ga wani ya kai girman jinjiri wani ya wuce girman jinjiri akan samu kifin da ya kai yaro dan shekara 10 wani kifin yake wuce yaro dan shekara 10 yakan kai kaman girma na haka to irin wayannan kifayen idan an yanka su akan ga jini a jikin su to su kuma menene hukuncin su a mahanga na addinin musulunci malam yace malaman musulunci sun sama sabani akai tun Allah subhanahu wataala yace jini gaba ɗaya ba tare da yaran rabe ba shi ma ya fada ciki wanda cikin malaman musulunci wanda su ne suka fi yawa suka ce a jinin kibi baya cikin wannan saboda haka da kayan ka kibi kaga akwai jini a jikin sa kawai a wanke abinda za a iya wankewa abinda bai iya fita ba a girka shi kawai a yi garbe su kawai a fara mu'amala da shi an gane wannan Allah ya yafe mana a cikin ayan sai Allah subhanahu wataala ya ce innama harama alaikumul maitata wa dama sai ya ce wala hamal kinzili da naman alade ko naman alade to a ayan nan kaga ba a ce kitse ba ko fatan aladan ko gashin aladan to menene mahanga ta addinin musulunci akan wayannan abubuwan da shari'ar musulunci ta yi shiru akai sannan menene mahangan addinin musulunci da yanzu za a sama wani wanda ba musulmi ba ya kawo alade ya ba musulmi ya ce ya yanka sai musulmin sai ya yanka kamar yadda ake yanka rago menene mahangan addinin musulunci akan wannan kana ganin yadda malaman musulunci bai bar maka komai ba musulunci bai bar komai duk wani abu wanda kake tunani to musulunci ya tattauna shi kai ne karatunka bai kai 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 sai musulunci ya ce wannan aladan shi ne na farko tukunna yi an yanka shi ko ba a yanka shi ba haramun kai tsaye an gama da babban magana ko an yanka shi ko ba a yanka shi ba haramun na biyu kitse ai Allah subhanahu wataala ya ce wala malikin zirin bai magana akan kitse din ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya magana akan su kristawa ko yahudawa da aka hana musu illa ma hamad alaihim shuhumahuma aw alhawaya aw makhtalada bi azmi ai su aka Allah subhanahu wataala ya ce ku yahudawa an haramta muku cin naman alade an haramta muku cin kitsan alade amma naman sa za ku iya ci to kaga mu anan sai aka ce mu da naman da kitsan duka haramun da naman da kitsan duka haramun abu na gaba sai malam yace Allah yayi amfani da wannan na nama tunda naman tana hade da kitse sai da kai ambatan naman ya hada hadda kitsan gaba daya sai da kai an haramta gaba to amma menene mahangar musulunci na abin da yake da alaka da gashi na alade za a yi amfani da gashin alade wurin yin filo ko yin geza akwai wani abu da muke ce masa geza abin nan da yake mahauta ko nan garin bakwai sai a samu kaman bindin rago ko abin da rakumi ko na saniya ko abin nan sai a tsaga sai a sa itace sai a dadda sai a rika koren kuda da shi ko wani abu makamancin shi muke ce mu geza to a rika hisga kuke cewa ko anan ko na hisga to wannan hisga din to shari'ar musulunci meye mahanganta idan aka tattara gashin alade aka yi irin wannan hisga din ko irin abun mata da suke yin kwalliya da shi ko abin da shushayi na suke dangwalo mai suna gogawa takalmi ai baga gashi ne dan haka 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 to menene mahangan musulunci akan amfani da irin wayannan musulunci yace wannan ba komai za ku yi amfani da shi tare da cewa na aladin ne za ku yi amfani da shi akan irin wayannan la ba ku ba ku komai akan malaman musulunci suka ce to shikenan ai alade ya kasu kashi biyu ne alade kala nawa kashi biyu ne an gaske ko alade kashi biyu ne akwai aladen tudu shine wannan normal pig da aka sani akwai alade na ruwa ruwa irin manya-manyan teku din nan akwai alade a cikin sa shi kuma aladen ruwa ake ce masa to shi kuma fa yaya ba sa abin da ake kiran aladen ruwa da Hausa ba ina ganin kamar haka take na dorinar ruwa ake ce mai ko to shikenan dorinar ruwa to menene amma su larabawa suna kiran da suna ne kinzirul bahar aladar ruwa to menene mahangan musulunci akan aladar ruwa wasu malaman musulunci suka ce tunda na
shine hippopotamus
yawa da turanci yan boko ga malam ya faɗa muku sunan shi hippopotamus to menene mahangan musulunci wasu malamai suka ce tunda sunan shi alade shikenan alade ne kawai ka a ci wasu malamai suka ce kai ba fa irin wannan alade da ake magana ba ne saboda haka shi naman ruwa ne saboda haka da Allah ya ba ku dama kun kama shi a ruwa ku yanka ku ci ku more wannan shine maganan wasu malaman musulunci akan aladar ruwa me yasa muka kawo saboda yana daukan sunan alade ne an gane wannan ko Allah ya ce mana abu na gaba shine وما أحل به لغير الله abin da aka yanka shi don wani Allah aka ce shi ma kar a ci haramun abin da ake nufi wama uhilla bihi lighayri Allah wannan ayan ta zo wurare daban-daban akwai ayar ta zo wama uhilla lighayri Allah bihi wal munanikatu wal mawqudatu wal mutaraddiya to amma anan wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala yake wama uhilla bihi lighayri Allah tilla shine na farko na wancan sura nan nisa'i shi kuma aka ce wama uhilla ligairi llahi bihi wal munhalikatu wal mawqudatu ma'ida kai sorry ba nisa'i ma'ida thank you an gane wannan to me ake nufi da wannan dukkanin wata dabba da aka yanka ta ba don Allah ba don wani gunki ko don wani aljani ko don wani dodo ko tsamburbura ko ma wani mutum a yanka dabban dai ba don Allah ba kamar yadda ƴan bori suke to ita irin wannan yankan shine ake nufi haramu ko da dai na san mai sauraro zai ce ai shi ya karanta an ce duk abin da ma aka zo yankawa sai ba a ambaci sunan Allah ba shi ma ba za a ci ba sai mu ce haka baban mu yake cewa haka malam yake cewa sai ya ce haka ne ba haka ba abinda aka yanka shi ba ambaci sunan Allah ba yana daukan hukunci kana bine shi kuma shine za a kalla wannan mutumin da ya yanka wannan abun musulmi ne idan musulmi ne ya yanka sai bai ambaci sunan Allah ba menene yasa bai ambaci sunan Allah ba mantuwa ne in mantuwa ne sai aka ce Allah ya yabe masa an gane wannan in mantuwa ne Allah ya yabe masa za a ci kawai sai bismillah sai a ci to amma idan ba mantuwa bane da gangan yace ba za a kira sunan Allah ba kawai za a yanka ne dama ya ce a yanka ne sai yanka aka ce to ba za a ci amma in dai mantuwa ne ya kama shine rabbana la tuwaqidna inna dina awqa kuma rufi'an ummati ala qatahu wan nisyan wa mastakruhu alayhi to amma ana san dai mutun ya tattaro hankalinsa duk lokacin da zai yi wata ibada domin yanka a musulunci ibada ce an gane wannan kana neman wani biyan bukata a wurin Allah to zaka iya ka so ragonka ko ka so aguyanka ko ka so kazanka kai yanka kace ina tawassuli da wannan yankan da nayi Allah ka biya mun bukata na kuma Allah ya ce zan biya an gane wannan to ya tunaninka kuma ga mutumin da ya karanta suratu yasin ko ya karanta idza waqa ko ya karanta tabaraka ko ya karanta kahfi ko yayi sauka na alqur'ani sai ya hada da yanka sai kace yayi shirka irin wayannan kurakuran shine aka daura mutane akai a baya da yawa ce babu inda aka ce in an karanta yasin a yanka rago ko a yanka kaza ko ana gano irin abubuwan da aka rayu da mutane a kan yarda shi yankan tsuran shi ibada ne kana yin tawassuli da shi Allah ya ce zan ansa maka ba shi bane annabi Ibrahim yake faɗa a Qur'ani ko qul inna salati wa nusuki da dukkanin wani yanka da nayi wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin dukkan abu fa salli li rabbika wanha an gane wannan ko to Allah ya ce mana to abu na biyu mutumin da shi kuma ba musulmi bane sai kuma ya dauko wuka yace ya ga musulmai in za su ci rago ko za su ci miki da suna ko afiya ko kaza suna samu wannan abun wuka da kilam kawai saboda haka mituwa wa kila ko za ka ga har yanzu idan karkara idan babban sallah ya zo za ka ga suna tambayan ka how many ram will you kill su a wurin su kisa ne mu kuma a wurin mu ba kisa bane mu a wurin mu ibada ne an gane mu a wurin mu ibada ne a'a ai kai kana maganar turanci ne ingantacce shine slaughtering to amma su suna cewa ne how many ram will you kill raguna nawa ka kashe eh su haka suke faɗa malam jabi ne yayi turanci babba haka tunda ya ga mu kanana ba ma jin turanci su ne ya blowing din manyan turanci shine muke ga masa ai su ba su amfani da manyan turancin sai su ce kill kawai amfanin da suke shi ke an gane wannan ko sai ka ce to shi wannan mutumin wanda ba musulmi ba idan ya yanka din to ba za a ci ba to wannan wanda ba musulmin ba sai shari'a musulunci ta ce shi ma hukuncin shi ya kaskashi ne ka kiyaye abin da muke faɗa shi ma hukuncin shi ya kasu zuwa gida biyu ne idan wannan wanda ba musulmin ba ɗaya ne daga cikin wayanda suke bin addinan da Allah ya saukar kamar yahudawa ko kiristawa to idan suka yi yanka musulunci ya ce za a ci a kiyaye wannan duk in kana son references ɗin da za mu baka sosai in wanda ba musulmi ba ya yanka musulunci ya ce za a ci kar ka manta karatuna ba a al'adance nake yin sa ba a musulunce ni nake karatuna menene musulunci yace ni ha karatuna yake ka je kuma kai bincike duk littafin da kake so kuma duk wurin malamin da kake so matukar ya kai mustawa na ilimi zai tabbatar maka cewa musulunci yace idan Kirista ya yanka abu ko wanda yake bin addinin Annabi Musa ya yanka abu za a ci ga wanda yake so ga litafi yaje ya duba rahmatul umma fi tilafil a'imma sannan ya duba wannan litafin mai kawaninul fiqhiyya ya kawo ya duba wannan litafin al-fiqhu ala mazahibul arba ya kawo litafin ibn rushd maulana
Al-Bidaya
wa Nihaya Shima mutum ya duba duk zai gani wurin tafsiri ba wurin kawo references bane amma mun fada saboda ka kara samun natsuwa ne an gane wannan shike idan wanda yake ma abocin littafi ne da sauƙaƙe daga sama yayin ka za a ci an gane wannan Allah ya shine to amma wanda ba musulman ba sai ya zamanto ba yankawa yayi ba ya kama wuyar ragon ne sai ya murda ko ya kama wuyan kazan ko zago ko agwagwa sai ya murda shi kuma a wannan yanayin za a ci aka ce ba za a ci ba domin addinin nasu ba haka ya umurce su ba don haka ba za a ci amma idan yayi yanka to in dai yanka ne sunan wannan abin da yayi to za a ci wannan malam sai ya ce ne bautan gunki shi kuma idan yayyan kafa da mai bautan na rahuta shi kuma idan yayyan kafa aka ce duk ba za a ci nasu an gane wannan ba za a ci ba Allah ya fi mana malam yace to amma idan aka sama kuskure sai musulmi yace wa krista ogajon yace yasa yanka mu wannan rago sai wannan oga John din sai ya zo ya kama ragon nan sai ya yanka kuma na musulmi ne malaman musulmi suka ce hukuncin shi ya kasu kashi biyu wasu malamai suka ce ba za a ci ba wasu malamai suka ce a za a ci tilla da umurnin shi ne amma zance mafi shahara shine ba za a ci shine raji tilla ai lafiyan ka kalau yanka a addinin musulunci ibada ne so why would you assign someone an gane wani me zai sa ka sa wani yayi babu dalili kuma wannan ma wanda ba musulmi ba an gane wannan Allah ya fi mana
amin
wa ma illa bihi li ghayrillah da abinda aka yanka shi zuwa ga wannan Allah mun yi magana akan idan wanda yake bin addinin Kirista ne zamu wuce wannan tilan mara ga mun taba shi sai aya na gaba ko gaba na gaba ina ganin shi ma zamu kwana a tilla ko mu ci gaba mallan zamu dauka akwai tambayoyi to zamu tashi in Allah subhanahu wataala ya kai mu da rai da lafiya gobe wanda lalura shine fa manis tsorra gaira bagin gaba ne daga cikin aya ko gaba ne dan zamu kara maimaita aya saboda ka san gaba ne daga cikin إنما حرم عليكم الميتة والدم ولا ملك نزيري وما أهل لغير الله وما أهل به لغير الله نعم بكتايا تو يزام تشيغب بوزن الله يا كيمو فما نتر غير باجين وانجا لنورا يكاماشي تو منيني ما هنغا مسلنشي أكي إن الله يا كيمو غوبان رين لافيا زام تشيغبا إنكم الله بينو ينفعك با to su malan sa shiga ba daga inda aka tsaya Allah ya yafi mana Allah ya yafi mana na malai na magana ina so
akramakallahu malai malan yayi magana muna so malai dan yi karin bayani kadan dan jama'a su kara waye
na'am
malan yayi magana game da alaka ta zamantakewa ta aure
ayo
tsakanin nana Khadija
okay
da shugaban manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
yayi bayanin irin yadda ta kyauta ta masa ta sadaukar da duk wani abu da yake nata ne ta bayar manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
kuma inda Allah ya ce har jazaul ihsan
innallahi
ihsan sai daga cikin kyauta ta wanda manzon Allah ya mayar mata da shi na girmamawa shine har ta bar duniya annabi bai mata kishiya ba sai bayan ba ta tukun sannan annabi ya aure mata
haka yake
algawas malam ina hukuncin wanda sabanin haka sai zamanto kamar yadda na Khadija ta yi hidima na nuna kauna ga manzon Allah ta sadaukar da komai nada akan samu wasu mata lokacin da mijin su ya aure su shi mijin ba shi da komai yana cikin wahala yana cikin talauci yana cikin rashin kudi abinda za a ci ma babu sai matan tayi da kau ko tayi wankau ko kuma a'a kayan da aka kawo mata na mai ake ce mishi na gara ta sake ta duk da shi da shi saboda me saboda daga cewa ta rufe asirin mai gidanta haka za a rayu cikin wahala har kuma daga baya a kwana a tashi Allah ya kawo yayewa sai a ce wannan mai gida kuma yanzu ya zama ana sa shi a cikin lissafin masu hali a cikin garin da yake duk gaba daya halal asar a kira kai bakalla sai ya zamanto wannan mutum maimakon ya kyautata mata ya mayar mata da alhairi ya tuna abin da ta yi mishi na kyautatawa
a baya
ko da zai mata kishiya ne ya yi cikin hikima ko ya yi cikin dai irin yadda in an gani za a ce babu wulaƙanci a cikin mafi ya yawan mazajenmu a yau ga tabala yana samun wannan yalwa sai ga kamar an ba shi wani license ne na cewa ya kore ta aita tsufa ai yanzu ita kaza ne ya ta nemo wasu laifuka ina sa mata a ƙarshe dai yana neman yadda za a yi ne a ce ya kore ta sabar gidan bayan kuma ya riga ya haifar wannan ciki na riga haifar da ƙaƙaye wajen guda hudu biyar shida bakwai haka dai kore ta baya lura da kuma ƴaƴan da suka haifa tsakanin in ta fita aka auro wasu watakila ƴaƴan za su shiga cikin wani hali wannan shine sakamakon da mafiya yawan mutanen mu masu kiran kansu musulmi suke wa matansu bayan matan sun gama shan wahala da su a lokacin da su ba su da komai matan kuma suka ciyar da gidan suka ɗauki ɗawainiyar gidan aka samu rufin asiri a gidan amma idan an samu kuma a ƙarshe ci ga abin da zai mata muna son mallam ya yi sharhi a nan ya jawo hankalin mutane masu yin wannan saboda inda rabo a gyara ko a daina duk gaba
a hakika ne maganan da malam yayi magana ne wanda yake yawan faruwa
kana magana ne malam
Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah subhanahu wa ta'ala baya san wanda ya kyautata maka ka muna nan masa baya saboda ko wayannan matan da muke da su wanda da su ne ake ta bubbugawa a fadin nan a tashin nan a fadin nan a tashin nan da dadi ba dadi haka aka tsaya har wayannan tsawon shekarun a ce yanzu daula ta samu kuma su ne ake kokarin a wulakanta a tozarta lalle Allah subhanahu wataala ba zai yi da wannan Allah ba zai yi da wannan abu daya za a iya fada in mutum yana ganin wannan mata kwara daya ba ta gamsar da shi a matsayin sa na namiji a matsayin sha'awarsa shari'a ba ta hana shi ya karo iyali ba dan kuma ya fitar da wancan ba ko dan ya tozartar da ita ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa yana cewa babu mai girmama mata sai karimi babu mai girmama mata mana babu wanda yake girmama iyalansa sai wanda yake karimi ne kenan babu la'imi sai mai wulakanta iyalansa babu kaskantacce kenan sai mai wulakanta iyalansa to dan menene mace za ta zo ta sha wahala da kai yanzu Allah ya buɗa maka maimakon ita ma ta ji daɗi a yanzu sai kuma ka kore ta shari'a ba zai yi da wannan lalle maza da yawa ana yin wannan kuskuren amma lokaci bai wuce ba mai iyakan kokarin mu gyara wayannan matayen nan namu wanda da su ne aka sha wahala to mu kyautata musu a arewa abinda ake faɗa kan matan farko su ne matan da ba a canzawa a arewa mun san haka haka ake faɗa matan farko ita ce wacce ba a canzawa ita ce iya uwar yaranka ita ce dukkanin wani sila na arzikinka ta dalilin ta ne Allah subhanahu wataala ya koro maka sai kuma a ce arzikin ya zo sai a kore su shari'a ba zai yi da wannan sai dai in da wani laifi wanda shine shari'a ya yadda za a iya canza ta din misali Allah ya tsare Allah ya kare sai mutum kawai ido da ido sai ya kama matan shi tana sa mai guba a cikin abinci saboda ya ci ya mutu ta mallaka dukiyar da yanzu ya samu to a ga shari'a ba zai yadda ko wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba mumini bane mutumin da ya sa hannu a rani maciji ya sare shi so biyu ka zo kana son ka kama gafiya ko da dai nan garin ba kwai ko ana kama bushmi da ake kiran abun kuma ne ko gafiya mu muke cewa burgu yawa sai mutum ya sa hannunsa a ramin sai ya ji an sare shi sai ya cire sai ya ga akoran maciji guda biyu sai kuma ya ƙara sawa shari'a yace ba za a yi daga wannan to bisa kaddarawa sai mutum wannan matan da ita aka sha wahala yanzu daula ta samu kana da kudi a account ɗinka kamar sama da miliyan 500 ga shi ka ki mutuwa kuma sai ta yanke shawara kawai ta dan maka barbade yake cewa ko mene ta dan maka barbade saboda mutum ya dan ci a hankali ya zo ya mutu sai Allah ya kawo ka gani ido da ido ta wannan shari'a bai daka shiga da zama da ita ba dan wata rana ba idan ka za a sa din ba kuma za ka cika mutu sai shari'a mai anguwa ya ba mu labari a nan makaranta na dare cewa akwai wani abokinsa haka matar shi ta yi masa gashi nan yana wurin haka matar shi ta yi masa abokinsu ya tara kuɗi a kaman fansho ne aka ba shi kuɗi kwangila yayi kuɗin sai ya fito kuɗi da yawa sai ta yanke shawara kawai cilla kuɗi ya zai yanzu a halaka shi kawai ta gada sai ta ji labari zai ƙara mata sai ta barbada masa gashi ya riga ya ci an zo asibiti likita yake gaya masa ai poison aka sa maka poison me ka ci na karshe yace kaza ne yace gashi nan shine kuwa waye ya baka yace mata na yake to ita ne kuma ta yi murjisi abinta ta yi murjisi gashi nan ma a jefe wai tana jinyan shi kuma wai tana jinyan shi so irin wayannan shari'a ba zai yadda ka ci gaba da zama da su ba an gane wannan ko matar da take hada baki da makiyanka dan a karka an shari'a ba zai yadda a ci gaba da mu'amala da irin wayannan an gane wannan ko matar da ta koma tana wulakanta iyayenka iyayenkan ma ba su da dama ma su iya zuwa gidan tana cewa ba da ni aka sha wahalan ba yanzu ne za ku zo wurin dan yaranku kuna cewa kun zo ku sha zikin yaranku ku fita ku ba mu wuri matsiyata to kaga irin wayannan iyalan in dai ba irin wayannan ba to shari'a ba zai yadda ba ko mutumin da yana da mata da gaske da ita aka sha wahala aka nemo kuɗin to amma kuma sai ta koma tunda yanzu kuɗi ya zo jikinta ya fara kulkul ana ga mata mara sai ta fara bin maza to kaga shari'a ai ba zai yadda da irin wannan mu'amalan ko irin wayannan duka shari'a zai ce to babu laifi tilla abu ne wanda ba za a yadda ta je ta dauko cikin wani a waje ta kawo maka gida ba amma in dai ba irin wayannan ba matan da aka sha wahala da ita aka nemo kuɗi kuma ka ci mata mutunci ka kore ta kai ma ka jirawo naka Allah ya fi mana yawa
a nan gari ne za ta akwai wadda ne ke ci da wai gidan da ta sha wahala Allah ya mata hannu ya amaya mutum kuma amaryar ta haye fa karshe mun fiti shi da gidan shi ko ne ba ta ya shi ya kori kuma ya da ya'yan su ya wulaka da ya'yan nan ya shi ma suna ya raba ma'ayin amarya ya kwanza ta da ko gida da yanta sai ta ake lambe da lafiya a shi asibiti an ce ana son miliyan 70 a kan a ƴaƴan ko gida akwai wanda ya zai 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 zai
to kaga irin abun ko ya wulakanta yaran uwar gidan ya kore su da uwar nasu a gidan daga baya Allah ya daukaka wa'annan yaran uwar gidan da aka wulakanta aka kore su yaran amarya da har yana siya musu mashina yana famfa masu yanzu kuma bai da lafiya ana kuma neman kuɗi miliyan 70 su yaran uwar gidan suna da shi amma sun ce ba za su bayar ba to a nan wurin kuma yaran su kuma ba su kyauta ba a nan wurin a musulunce ba al'adance ba a nan wurin yaran nan ba su kyauta ba domin da su da dukiyar nasu duka mallakin uban ne to abin da tariya yake nema shine taimaka a ceto lafiyan wannan dan ma ya kara zama darasi ga wasu darasi ga wasu ai shine da muke magana dan ya zama darasi ga wasu ba ma mahaifin su ba wanda ma ba su hada komai da shi ba suka ji labari bai da lafiya yana asibiti zai mutu ana neman gudunmawa ai indai akwai wannan musulunci kai ba ma musulunci ba ko da addinin bauta ma bishiya mutun yake yi ai akwai abin da suke kira da suna humanity ko akwai abin da ake kira da turanci humanity mutuntaka cewa wannan dan adam ne rai bai yake da shi in ba mu taimake shi ba za a rasa rayuwarsa wannan din kawai bin cewa dan adam ne ya cancanci a taimake shi a rasa ni a ceto rayuwarsa Allah ya fi mana tambayoyin da yawa ne ko ko da yawa to yanzu mana hakuri gobe da Allah
Allah ya
kai mu